amma tana kyautata fatar yiwuwar hakan bayan taron liyafar karrama jakadan Saudi Arabia a Nigeria. Faisal Ibn Ibrahim Al-Gamdi, hukumar Al-Hazan ta ce har yanzu ba a kai ga sanya hannu na yarjejeniyar gudanar da aikin haji ba kamar yadda aka saba, amma hukumar ta ce a shirye take don fara aiki da zarar ta samu amincewa daga hukumomin kasar Saudi Arabia. Ga ƙarin bayani a rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana.
Hukumar Al-Hazan da kan jagoranci sauran jihohi wajen bin ƙa'idojin cikin gida da na Saudiya aikin hajjin ta ce dare da rana tana kan tsare-tsare na zaman kota kwana kan izinin gudanar da aikin. Da hakan bai samu a bara ba don Saudiya ba ta bude kofa ga maniyyatan ƙetare su shigo ba don annobar coronavirus. Jami'an labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta ce an yi sa Saudiya ba ta sanya Najeriya jerin kasashe masu tsananin kalubalen corona ba, da ke nuna matukar za ba wata kasa dama ta taho da alhazai Najeriya za ta samu tagomashi.
Har ila ne yau dai a hakan dai ake akan cewa insha Allah za a yi aikin haji. To idan za a yi aikin haji nan ya zai kasance sai Allah, kamar yadda ya faru a wancan shekaran bara an yi aikin haji amma ba wai an bar kowa da kowa ne je aikin hajin ba. Yanda su kasar Saudiya suka tsara hakanan suka zartar da aikin haji, su suka yi zaɓi waɗanda za su je aikin haji waɗanda suke mazauna ƙasar ne. To muna kyautata fatar Allah Ubangiji ya sa wannan shekaran ya kasance za a bar wasu ma 'yan waje su samu zuwa aikin haji. Amma har izuwa yau, har bayan taron nan, babu wani magana da ya fito akan cewa za a yi aikin haji ko ba za a yi ba. Shi kanshi bai furta cewa akwai wani zancen aikin haji yanzu a ƙasa ba.
Kuma na dai mutane su zauna su ci gaba da addu'ar fatar Allah ya tabbatar da lamari.
Eh, hakan ne, mutane su ci gaba da fatan alheri Ubangiji Allah ya sa a je aikin haji. Idan za a je din ma, idan akwai wasu sharuɗa da Saudi Arabia za su kafa domin zuwa aikin haji, idan maniyyaci bai cika wannan sharuɗin ba, ya yi haƙuri. Aikin haji al'amari ne na Ubangiji sai wanda ya ga daman kira.
Shi ma shugaban kwamitin ƙetare na majalisar dattawa da ke teburi ɗaya da jakada Al-Gamdi, wato Adamu Bulkatuwa, ya ce dubbatun zuwa hajjin bana na nan bisa fatar alheri ne da ake yi.
Kamar yadda shi ambasada bai fito ƙarara ya ce mana za a yi aikin haji ba, saboda bai sami ƙasar shi ba ta yarje mashi yayin wannan furuci ba, yana jira sai hukuma a ƙasarsa Saudi Arabia sun ce a faɗawa duniya za a yi haji kafin shi ya ambata wannan. Amma in ka saurari jawabi na ce abin da muka fahimta da taron da muka yi da shi a Senate da kuma wanda muka yi a nan yanzu wajen cin abincin nan, abin da muka fahimta shine cewa dai insha Allah bana za a yi aikin haji din.
Shin nakon za ta samar wa alhazai saukin samun rigakafin corona in hakan na daga ka'ida zuwa haji? Ga amsar Fatima Sanda Usara.
Inda har ya zama hakan shine sharadi, an riga an mana alƙawarin Allah da za a cire mana iya adadin alhazai da za su je aikin haji da dole sai an yi rigakafi. Muna da wannan tabbacin.
Wani abun dubawa shine yanda farashin dala ke tashi kan naira, da hakan ka iya shafar farashin kujerar haji. Matukar gwamnatin Najeriya ba ta sanya tallafi ba. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusu, kasar Laos da wani kamfani wanda masu shi 'yan China ne akasari sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta tsawon shekaru 25 wadda a ƙarƙashinta kamfanin zai gina tare kuma da kula da wata tashar wutar lantarki da tura wutar lantarki ma ƙasashen ƙetare. Abinda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya gaya ma kafar labarai ta RFA kenan. Kamfanin mai suna Electricité du Laos Transmission Company Limited an ƙaddamar da shi ne ranar 1 ga watan Satumban bara, inda kamfanin wutar lantarki na Electricité du Laos da kamfanin wutar lantarki na China Southern Power Grid suka rattaba hannu kan ikon mallaka, wanda ya mallake ma kamfanin na China Southern Power Grid kaso mafi yawa na hannun jarin tashar wutar lantarkin. A ƙarshe, manzon Amurka na musamman kan harkokin Iran Robert Mueller ya bayyana cewa hare-haren baya-bayan nan da wasu kungiyoyi masu alaka da Iran suka kai kan sojojin Amurka a ƙasar Iraki na sa gwamnatin Biden na daɗa fuskantar rashin goyon baya a cikin ƙasar a ƙoƙarinta na aiwatar da sabuwar hanyar warware tankiyar Amurka da Iran a dimulmasiyyance. sojojin Amurka da ke kasar Iraki da kuma wasu sansanoninsu sun fuskanci hare-haren rokoki a lokuta da dama tun daga watan jiya da suka ritsa da mutane da yawa ciki har da wani ba Amurka dan kwangila wanda ya rasa ransa. Sojojin Amurka sun mai da martanin hare-haren farko da aka kai kan wani filin jirgin saman soji mai dauke da sojojin Amurka a birnin Erbil ranar 16 ga watan Fabrairu ta wajen auna wata kungiyar mayaka mai samun goyon bayan Iran wadda ke gabashin Syria bayan kwanaki tara. Wani shafin yanar gizo mallakin kafar labarai ta Politico da ke nan Amurka
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotanmu na gaba. Kungiyar Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana neman fiye da kimanin dala Amurka biliyan daya don amfani da su wajen kai agajin gaggawa ga mutane kimanin miliyan 6,400 da rikicin Boko Haram ya daidaita a cikin wannan shekara ta 2021 a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewar an dade ana ruwa, kasa na shanyewa akan maganar taimakon mutanen yankin. Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ake kira OCHA ta zina neman dalan Amurka biliyan 1 don taimaka wa mutane kimanin miliyan 6,400 da rikicin Boko Haram daidaita a wannan shekara na 2021. Kungiyar ta ce wannan rikici na Najeriya ya sake jefa miliyoyin mutane cikin halin kakanikai musamman wanda rikicin ya daidaita da kuma matsalar cutar COVID-19 da yanzu hakan ke ci gaba da addaban tattalin arzikin kasar duniya. Ana dalilin kimanin mutum miliyan 2 da rikicin Boko Haram daidaita a Najeriya da kuma ake kiyasan cewa kusan kashi 70 dukkaninsu daga jihar Borno suke, kuma kimanin mutane miliyan 5.1 suna fama da matsalar yunwa. A cewar kungiyar Majalisar Dinkin Duniya, kungiyar ce kwamitin miliyan 6.4 da yanzu hakan a tagayyara suke, kuma ana da adadin miliyan 8.7 da suke bukatan taimakon gaggawa. Kungiyar Majalisar ta dai bayyana jihohin Borno da Yobe kuma jihar Adamawa a matsayin jihohin da suka fi kowace jiha fuskantar matsaloli mafi yawa a Najeriya. Wannan sanarwa dai wannan shugaban wannan kungiya na Najeriya Dr. Edo Kalun ya rattafa hannu na nuna cewa an fuskanci matsaloli mai yawan gaske a shirin arewa maso gabacin Najeriya a cikin shekaran da ya gabata, musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya wadda sakamakon cutar COVID-19 ya dada taimaka wajen faɗaɗa wannan matsala. Kurce yanzu haka kuma akwai mutane miliyan 5.1 da ke fuskantar barazanan yunwa wanda shi ne za a iya cewa mafi muni cikin shekaru 4 da suka gabata, musamman ma wannan shiya. To ko menene fatar waɗannan yan gudun hijira da ake neman waɗannan kuɗaɗe domin su?
Sunana Ibrahim Salihu, ni ne camp chairman na Goza IDPs wanda muke nan cikin wannan sansani. To a gaskiya an shayin taimako daban-daban wayanda ji muke yi, kuma mu ne cikakkun yan gudun hijira din muna gani. Wani lokaci mu ji an ce an taimaka ma yan gudun hijira da kaza, an taimaka ma yan gudun hijira da kaza. Inda zai iso wannan abin ya samu mutane direct, maganan gudun hijira din ma koke-koken da yawanci mutane suna fitowa su yi ma ba za a yi shi ba. Zan dan baka misali akan wayansu abubuwa da aka yi. An bayar da relief na corona, an zo an ba ma mutane, muna jin labari wani an bashi 500, 400 kaza kaza, ba yadda babu dai. Amma a cikin camp din na ina gani gaba daya, don ni ne overall camp chairman na 5 local government din, babu mutum daya wanda zai ce yayi benefitin wannan abu. So kaga duk abin da muna ji cewa za a yi mana, mu in ba mun ganshi bane gaskiya ba mu cika bada yarda da wannan abu din ba, amma muna welcoming abu zai shafe mutane kam.
Sunana Buba Sale, wanda aka san shi da China, ke ina IDP camp a Bakasi. Eto alhamdulillah su kuma da suke kokari su nemi yanda za su taimaka mana, to Allah ya ba su iko a taimaka musu su taimaka mana. Wannan abu ne abun fahariya a gare mu, mu ma za a zo a taimaka mana da shi.
Akwai kuka da yan gurin jira suke yi na cewa kawai da an samu irin wannan taimako wani lokaci sai ga ya makale a hanya. Ya kuke kallon wannan batu?
Bai tabbas wannan kam haka ne, domin a gaskiya zaka ji ni ina ji ma gidajen radio an taimakawa yan gudun hijira an mimi anan banda wannan shekara da shekaran da ya wuce a December aka bada mata sabulu. Ba wani abun da ake damin mutane da shi, sai a zo a tara mata ana musu waka ana mimi, wannan ba taimako bane. A nema wa mutum hanyar da zai iya taimaki kanshi, ba wai a kama kifi a bashi, a'a a nuna mishi yadda ake kama kifin, to zai taimakawa kansa. To a yanzu dai wanda ya riga ya wuce ya wuce, Allah ya sa waɗanda suke so su gyara abun, Allah ya sa su gyara mu, kuma mu samu mu zauna, kuma Allah ya baiwa gwamnati iko ya maida mu gidajen mu lafiya.
Wasu daga cikin injiniyoyin haza ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya kenan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca, inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya, wato Dr. Ibrahim Kana. Dakta, barka da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
Dakta, ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona?
Yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya, bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai akwai da jama'a game da wannan rigakafin, shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shugaban kasa gabaki ɗaya kenan, watan shugaba Muhammadu Buhari, da shi aka fara wannan rigakafin. Bayan haka nan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya gabaki ɗaya da sauran manyan yan siyasa na Najeriya, wato shugabannin mu kenan. Ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya, wato shugabanni, sun je sun shi wannan rigakafin, to lale ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba matsala, ana kuma kira ga jama'a kowa ma kar ya tsorata, kada hankalin kowa ya tashi ije da kyona rigakafin na farko kenan. Na biyu, idan mutum bai da lafiya, ina zai je asibiti? Waje gani likita? Idan likita bai da lafiya, waje gani likita? Amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za fara ba wannan rigakafin, shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya, wato Sanofis da Pharmacies da makamantansu, su ma gwamnati ta ba su wannan rigakafin kyauta, kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a ƙasar nan, a jihohi na Najeriya gabaki ɗaya. Saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku ƴan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin rigakafin, akan cewa babu wata matsala. Kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan ƙasar ba sa yin rigakafin, rigakafin na ya kashe mutane. Wannan zance ne da ba ta da tasiri. A bari ma in ba da wani misali guda, ruwa da muke sha ɗin nan ita kanta tana da illa jikin mutum. Paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum. Duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma sa rigakafi da illolin sa jikin mutum. Saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta biyo baya. Amma duk illoli kafin magani mu a kimanci kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita, sai an tantance an tabbatar kan cewa wannan illolin za su biyo baya, ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa da har zai ta da jama'a hankali ba. Saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwantar da hankalinsu. Ni ma kaina ina ma shiri kenan in je neman a ji min wannan rigakafin, ina ma ga gwamnati ta yarda a ji wa iyalina ma, amma iyalina ba ma'aikatan kiwon lafiya ba ne, aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu ma'aikatan kiwon lafiya da shugabanni su da wannan rigakafin. Amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali, ni ma iyalina insha Allah dukkan su kowa zai ji mun iya mai amai wannan rigakafin.
Mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a, wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa. Wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar bata riga da ta zama annoba ba, dan me za a karɓa rigakafin? Har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba, shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin?
Kwarai da gaske, na farko shi yasa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullun suna gidajen radio, gidajen television, kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin. Bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya. Duk inda mutum shiga yanzu ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi kara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin. Ba abin da zamu yi fiye da ya wuce wannan. Me ya wuce kuma bayan da jama'a da yake cewa ainihin shugaban kasa shi da kanshi. Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi. To shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji hadin wannan rigakafin. Me zai sa jama'a da mu muka zabe shi mun amince kan cewa shine shugabanmu da ba za mu ji